Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake shekara-shekara taro ne da ke samun halartar shugabannin ƙasashen duniya. Lamarin da ke sa a ƙara tsaurara matakan tsaro a birnin New York da ke nan Amurka. Ko sai dai a wannan karo taron ba zai samu halartar shugabannin ƙasashen duniyar ba saboda annobar coronavirus da ta barke, inda aka tsara za a yi taron ta kafar yanar gizo, lamarin da shi ma yake tattare da nashi kalubalen. Yau kan yadda taron na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wakana da kalubalen da ke tattare da wannan tsari, shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To, a farkon makon nan ne aka buɗe taron Majalisar Ɗinkin Duniya a karo na 75 a wani yanayi da ba a saba gani ba a birnin New York da ke nan Amurka. Tunda dai aka fara gabatar da jawaban sharar fage, yayin da a gefe guda kuma dandazon jama'a da cunkoson ababen hawa da birnin ya saba gani suka kasance babu su. Brandon Varma shine daraktan yada labarai kuma kakakin shugaban babban taron majalisar na 75. Yace abin da aka tsara a wannan shekarar shine za a yi jawaban ne ta kafar bidiyo a babban zauren majalisar, amma kowace mambar ƙasa za ta samu wakilcin mutum ɗaya a zauren domin a rage adadin mutanen da za su halarci taron saboda COVID-19. To sai dai a cewar Brandon Varma, yadda aka tsara taron ta kafar yanar gizo ya ƙara adadin shugabannin ƙasashen duniya da za su shiga taron. Yace a wannan shekarar muna da shugabannin ƙasashe 120 da za su yi jawabi ta kafar bidiyo. Sannan akwai shugabannin gwamnati kusan 54 da suka hada da firayim ministoci. Lallai mun ga ƙarin jama'a, domin a baya shugabannin ƙasashe 70 zuwa 80 ne suke halartar taron a zahiri. To, yayin da taron ya fara gudana ta yanar gizo, wasu mazauna birnin New York, musamman waɗanda gidajen suke kusa da unguwar da ginin majalisar yake, farin ciki suke yi, yayin da wasu ke nuna akasin hakan. Wannan matar cewa take, a unguwar da nake zaune, na kwashi shekara kusan 5 ina zama a nan, wuri ne da yake kasancewa mai yawan hada-hada. Hakan yakan ɗan sa in ji ɗarɗar da daddare, saboda haka ina mai farin ciki da babu taron. To sai dai ra'ayin wannan mutumin ya sha bamban da na matar da ta bayyana ra'ayinta a baya. Yace gaskiya babban taro ne, da daɗi ka ga mutane daga sassan duniya sun haɗu a ƙoƙarin da suke na taimakawa kan yadda za a inganta duniya ta yadda kowa zai amfana. Sannan gaskiya na jewa masu ƙananan sana'o'i da ba za su yi ciniki ba a wannan yanki. To, ko da yake birnin na New York ya yi nasarar daƙile yaɗuwar cutar ta COVID-19 saboda tsauraran matakan da aka ɗauka, amma kuma farfaɗowar harkokin tattalin arziki abu ne da zai ɗauki wasu shekaru a cewar ƙwararru. Wani bincike da wata ƙungiya mai zaman kanta ta yi a birnin na New York ya gano cewa mai yiwuwa kashi ɗaya cikin kaso uku na ƙananan sana'o'i, ko kuma a ce masu samar da ayyukan yi 77,000, ba za su kai labari ba sanadiyar rashin harkokin da ke bunƙasa tattalin arziki. Da dai ana zaune ƙalau, taron na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke samun halartar dubban mutane daga sassan duniya zai iya sauƙaƙa ƙangin da harkokin kasuwancin birnin na New York ya shiga. Amma lura da wannan tsari na gudanar da taron ta yanar gizo a wannan shekara, lamarin ba zai yiwu ba. Sean Taylor shine shugaban wani gidan sayar da abinci. Yace ginin majalisar a kusa yake da mu. Mukan ga ɗaruran mutane da ke shigowa domin yin karin kumallo ko cin abincin rana ko na dare. Saboda haka gaskiya abin zai shafi mu. To sai dai wani abu da watakila mazauna birnin za su yi farin ciki da shi shine a wannan karo ba za a rufe wasu layuka ba. Labarin da yakan haifar da cunkoson ababen hawa da yakan dangana har zuwa wasu sassan unguwar Manhattan. Wannan matar cewa take ina farin cikin cewa ba za a samu cunkoson ababen hawa ba. rashin hada-hada da kai kawo da mazauna birnin suka saba gani. Sanadiyar taron na Majalisar Ɗinkin Duniya wata alama ce da ke nuna cewa har yanzu ba a kammala shawo kan cutar ta COVID-19 ba. Ta ce, ina ga wannan abin takaici ne da ke tunatar da mu cewa lokacin duniya ta tsaya cak, amma ina fatan taron zai kankama a shekara mai zuwa. Masu saurare, a nan kuma za mu dasa aya 20 namu na duniyar Amurka, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Aaron Fedo da kuma Julie Leathers-Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Dalo ne ke cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu.